Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 24 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Laraba cewa ɗan kasar Ukraine na yaƙi domin tabbatar da makomar kasar a daidai lokacin da yake bikin ranar samun ƴancin kai. Ana sa ran Amurka za ta mayar da martani nan ba da jimawa ba game da kalaman Iran na tsarin ƙudurin farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da takaita shirin nukiliyar Iran. Hutun tsarin mulkin kasar Thailand ta dakatar da Prime Minister Prayut Chan-o-cha daga kan mukaminsa yayin da take nazarin ko ya kai ƙarshen wa'adinsa na shekaru 8.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya kungiyar Izala ta yi kira ga hukuma da ta ɗau mataki kan sojojin da suka kashe wani malamin da ya rage masa hanya da zummar sace masa mota.
Idan kana so ka gudu lokacin da wata masifa ko damuwa ya same ka, ina za ka je? Za ka koma ne zuwa ga jami'in tsaro? To, idan har jami'in tsaron shi zai maka ta'addanci, to ina za ka je? Wannan yana ƙara sanya tsoro a cikin zukatan al'umma. Su kalli jami'an tsaron masu zamanto ba su amince musu ba.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma, za a ji wata hubbasar da ake yi da dakile safarar mugan kwayoyi da matasa ke yi daga Najeriya da Niger zuwa wasu kasashen Larabawa.
Yadda kasan ana cin to haka kwaya ta zama cikin hagar da ita ce suke shiga Alger, suke shiga Libya, suke shiga Mali. Shi yasa muke wayar da kai.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Ilikaya ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Laraba cewa ɗan kasar Ukraine na yaƙi don tabbatar da makomar kasar a daidai lokacin da take bikin ranar samun ƴancin kai watanni 6 tun bayan da Rasha ta mamaye ta. Da yake magana a cikin wani jawabi na bidiyo daga dandalin ƴancin kai na Kyiv, Zelensky ya ce Ukraine za ta yi yaƙi don kare ƙasarta har zuwa ƙarshe, kuma yayin da za a tabbatar da ƙarshen yaƙin da zaman lafiya. Yanzu Ukraine na son nasara, kuma za mu ɗaga hannuwanmu sau ɗaya tak lokacin da za mu yi murna da nasararmu a duk faɗin ƙasar Ukraine. Dakarun Rasha sun karkata akalarsu zuwa Donbas bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a tashin farko da suka tunkari Kyiv, babban birnin Ukraine. Ana sa ran Amurka za ta mayar da martani nan ba da jimawa ba game da kalaman Iran na tsarin ƙudurin farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta taƙaita shirin nukiliyar Iran a madadin takunkumin da aka ƙaƙaba mata. Bangaren Amurka yana nazarin tsarin da Tarayyar Turai ta fitar, wanda ya fito daga tattaunawar watanni da suka gabata. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya ce yayin da bangarorin ke kusa da kulla yarjejeniya fiye da yadda suka kasance makonni 2 da suka gabata, akwai wasu kalubale da ake fuskanta. Jami'in ya kara da cewa shawarar ta EU bata hada da bukatar Iran na cewa Amurka ta cire dakarun juyin juya halin musulunci na Iran daga jerin kungiyoyin 'yan ta'adda da aka ayyana ba, ko kuma bukatar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA.
To, an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda matsalolin tsaro ke cigaba da addabar ƙasar, kuma ake ta samun bara gurbi cikin jami'an tsaro. kamar yadda wani malamin da ya rage hanya ma wasu sojoji suka kuma saka masa da rashin imani ta wajen kashe shi da niyyar sace masa mota. Wannan al'amari ya janyo bacin rai matuƙa daga jama'a. Na baya-bayan nan shi ne kiran da kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna ta yi ta bakin shugabanta na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau na a gaggauta ɗaukar matakin da ya dace kan sojojin saboda ya zama darasi ga sauran baragurbi. Nasir Adamu Ilikaya, gare ka.
Imam Balalau ya ƙara da cewa lamarin ya girgiza kungiyar don irin hanjar da marigayi Sheikh Gwani Aisami ya rasa ransa. Daga bayanan da ake bayyanawa na rage wani jami'in soja hanya zuwa jajimaji a ƙaramar hukumar Karasuwa da ke jihar Yobe. Malamin na Islama ya jaddada cewa ɗaukar matakin yin adalci ga jinin marigayin shi zai karya lagon masu irin wannan ɗabi'ar ta cin amana.
Don haka ba za mu bar wannan ba domin ɗaya ne daga cikin malaman wannan kungiya mai albarka, ɗaya ne daga cikin masu da'awa. Zamu iya tsayawar mu tabbatar da cewa sai an yi hukunci ga waɗannan sojoji da suka yi ta'addanci akan wannan malami. Kuma da wannan nake ƙara kira, dole gwamnati ta fitar da sanarwa akan suwa suka yi mana ta'addanci akan Sheikh Ja'far da Sheikh Albani, domin idan ba a fitar da wannan ba har yanzu muna bin gwamnati bashi akan irin abubuwan da ya faru a baya. Kuma mun sa ido mu ga me za a yi da waɗannan, domin hukunta su zai zama gani gawa ne ya shi wani tsoron Allah. Idan za a bari ba a hukunta ba, ana bude kofar cewa mutane su dauki dokoki a hannunsu, ba mu so a kai ga haka. Don haka lalle wannan ba za mu amince ba, mun yi Allah wadai da su da duk waɗanda suka shiryo. Allah kaɗai ya san suwa ne ne suka sanya su yin wannan aiki, ko kuma suwa suke wa aiki, ko suwa suke wakilta.
A nan Sheikh Balalau ya nuna takaicin yadda wake ɗaya ke neman ɓata miya a tsakanin jami'an soja waɗanda aka sani da aikin kare rayuka da dukiyoyin al'umma.
Yana nuna rashin aminci idan kana so ka gudu lokacin da wata masifa ko damuwa ya same ka. Ina za ka je? Za ka koma ne zuwa ga jami'in tsaro? To idan har jami'in tsaron shi zai maka ta'addanci, to ina za ka je? Wannan yana ƙara sanya tsoro a cikin zukatan al'umma. Su kalli jami'an tsaron masu zamanto ba su amince musu ba. Idan har jami'an tsaro zai iya wannan ta'addanci, hukumar sojojin Najeriya ta tsaya ta yi hukunci. Hukuncin kuma ba a boye ba, a fili a yi musu irin hukuncin da ya kamata a yi. Idan an yi wannan, darajar hukumar sojoji zai dawo, darajar jagorancin ƙasa zai dawo. Amma idan aka ba abin haka ba a yi hukunci ba, to kaga kenan an ba da kofar cewa duk wanda ya yi ta'addanci ko wane ne zai sha lafiya ya kwana lafiya. Ina bude kofar ci gaba da yin fitina a ƙasa. Allah ya sauke.
Marigayi Sheikh Gwani Aisami na gabatar da wa'azi da tallafawa zaman lafiya a yankin da ke farfadowa daga illar Boko Haram.
Lokacin da ɗan sandan ka ya zama lalatacce, sojan ka ya zama lalatacce, alƙalin ka ya zama lalatacce, me za ka yi? Duk malaman garin za su taru, malaman ƙasar da su taru su ce kaza, su ce kaza, iyakacin su faɗa ne. Ko matar su yi ta gana maza ta yi.
Nan ma muryar malamin ne a wata nasiha da ya gabatar kan yadda lamuran tsaro da tattalin arziki suka taɓarɓare a Najeriya. Nasiru Adamu Ilikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da cigaban labaran duniya.
Sama da rumfunan zaɓe 26,000 ne aka buɗe a faɗin ƙasar Angola a yau Laraba, yayin da 'yan ƙasar ke zaɓen sabbin shugabannin siyasa ciki har da shugaban ƙasar. A karon farko, jam'iyya mai mulki na fuskantar babban ƙalubale daga 'yan adawa domin samun nasara da kafa gwamnati ta gaba. An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar Angola domin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da za su jagoranci ƙasar na tsawon shekaru 5 masu zuwa. Aƙalla 'yan Angola miliyan 14 ne suka yi rajistan kaɗa ƙuri'a wannan zaɓen. Masu lura da al'amuran siyasa sun ce fafatawa ce mai tsanani tsakanin shugaba mai ci João Lourenço da na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola MPLA da kuma ɗan takarar ɓangaren adawa Adalberto Costa Júnior na jam'iyyar National Union. Haka kuma akwai kujeru 220 na majalisar dokoki da za a fafata. Masu kada kuri'a a Angola za su zabi tsakanin ci gaba da mulkin jam'iyya daya ko kuma zaben sabon shugaban kasa daga 'yan adawa da zai kafa gwamnati ta gaba. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta tabbatar da bullar cutar Ebola mai saurin kisa makonni kaɗan bayan sanar da kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a baya. Jami'an kiwon lafiya daga Beni DRC sun tabbatar da bullar cutar Ebola 'yan makonni bayan da ta ce ƙasar ta kubuta daga cutar. Hukumomi sun ce samfurin da aka ɗauka daga wata mata mai shekaru 46 da ta kamu a makon da ya gabata ya dawo ɗauke da cutar. Cibiyar nazarin harkokin kiwon lafiyar jama'a ta ƙasar ta can shari'a da gano mutum 160 da suka yi mu'amala da matar, ciki har da ma'aikatan lafiya guda 60.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Nijar muka nufa, inda ake kokarin daukar wani mataki na dakile safarar muggan kwayoyi daga Najeriya da Nijar zuwa cikin wasu kasashen Larabawa ta wajen amfani da wasu matasa a Nijar. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Kusan ba a wuce wata ɗaya ba tare da a yi nasarar kama masu fatocin miyagun ƙwayoyi waɗanda yawancinsu matasa ne saboda yadda suke samun kuɗi cikin sauƙi. Yanzu haka dai babu wani yanki na jihar Agadez da ba a fatocin miyagun ƙwayoyi ta cikinsa domin wucewa zuwa ƙasashe makwabta irin su Libya da Algeria. Gumar Ibrahim, mamba a majalisar matasa ta jihar Agadez.
Muna ganin illar abin da ke kawo ga umma matasa, mu wadda kan matasa ba su kan shaye-shaye da suke, saboda Agadez ta zama abin da ta zama. Yanzu Agadez ta kai ga wurin da zamne ake mutane na talla kwaya ga hannuwansu duk inda matasa suke zaune safe da marice. Muna sensibilizan matasa saboda daga saidawa ne akoma ana sha, yau wa'anda ka shaye shaye kuma suka koma ga suna fita suna tayya suna shigowa da kwaya. Wa'anda kwaya cikin Agadez cikin zamanin ake ana shiga da ita tana fita, yadda kasan ana cin to haka kwaya ta zama cikin Agadez. Duk ita ce suke shiga Alji, suke shiga Libi, suke shiga Mali. Shi yasa muke wayar da kai.
Wayar da kan ya shafi matasa maza da mata, sai dai abin tayar da hankali shine shigar da mata suka yi cikin safarin miyagun kwayoyi. Idris Muhammad yana daga cikin masu wayar da kan matasa.
Babban tashin hankalinmu shine na yadda mata suka shiga fataucin kwayoyi, saboda haka ne ma muke so mu yi kokarin karkato da hankalinsu ta bangaren wayar musu da kanuwa domin su bar wannan mummunar tabi'a ta fataucin kwayoyi. Dan shine maka ga yawancin samarin ma wanda suke aiki a da yanzu sun bar aiki. In an je wajen gwajin lafiyar ka aka gano da kana shaye-shaye, sai a fidda ka wannan aiki saboda za ka iya kawo ma ma'aikata ko kuma inda kake aiki cikas. Shi yasa muka dauki wannan hanyar ta wayar da kanuwansu matasa.
Shigar mata dai cikin wannan harkar ta shaye-shaye ya tayar da hankulan iyaye mata. Azara Alitan, wata uwa.
Lalle wannan harkar shaye-shaye a nan jihar Agadez ya za abu ne wanda shike yana hana mana mu uwaye, yana hana mu kwana. Tunda dijin mu muke gani yau suna lalacewa, sun shiga wata hanya wanda baka san inda zaka kamo wa ba gare su. Da mazan da matan duka abu ne wanda shike, sai dai mu ce kir Allah wadai da shi.
Kamarin abun ya sai hukumomin jihar Agadez tashi haikan don ganin sun hana fataucin miyagun kwayoyi a jihar, duba da cewa miyagun kwayoyi na daga cikin abin da ke kara haifar da matsalar rashin tsaro. Magajiman mandada gwamnan jihar Agadez.
Kenan ya kamata mu tashi tsaye mu barbarci mu kama musu da bada labaru, mu kama musu yadda za su yi su cika aikin wannan nasu da kyau, don saboda wannan fatauci ne ake kuɗi wasu suke samu a kan shi. Muddin ku suna samun kuɗi a kan shi, duk abin da zai iya faruwa ba su iya bari. Kun ga suna iya kashewa don su samu kuɗin nan. Kuma duk inda ake fatauci miyagun kwayoyi, kenan akwai makamai na kare wannan fatauci. Kuma makaman nan banda kare wannan fataucin ana iya amfani da su bisa wasu abubuwa su yi ɓanna da su. Kenan bai kamata ba mu yi barci, wannan ba aiki ba ne kaɗai na police. Aiki ne na mu duka, aiki ne na gwamnati, aiki ne na al'umma da duka wanda zai iya kawo goyon bayan shi don a yi wannan aiki.
Jihar Agadez dai ta zama ta hanyar da masu fataucin miyagun kwayoyi ke ratsawa da nufin zuwa ƙasashe makwabta irin su Algeria da Libya. Ko a wannan watan sai da hukumar da ke yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta ce ta yi nasarar kama mutane kusan 400 tare da miyagun kwayoyi masu yawa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To gaida Hamid, a Najeriya ma an samu wani ci gaba a yaƙi da safarar muggan kwayoyi bayan damƙe wani sarki sukutum. A biyo mu a shirinmu na dare a ji cikakken rahoton. Kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma ana iya sauraron mu ko da yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A kashi na ƙarshe na bayanai da muka ɗauko kan ƙungiyar AFDA, wato Almajiri Vocational Training Association, mai taimaka almajirai da koyar da sana'o'i a yankin Arewa maso yamma, shugaban ƙungiyar barista Ilyasu Ibrahim Khalil ya ce hatta gardawa ma kan amfana da tallafin ba sai lalle yara ƙanana almajirai ba. Hakanan sakataren ƙungiyar Sheikh Muhammad Kabir Bomo ya ce akwai almajirai da dama da suka yi fice a yankin Arewa. Don haka tallafa musu babbar hanya ce ta raya al'umma.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamfansiya.
Farko ga barista Ibrahim Khalil.
Ba irin ƙolo tutsar da sauran ba su ba, a gardi wanda yake wani shekaru na balaga ya fara zama mutum wanda ba zai iya yawo gararan ba kamar yadda yaran nan ke yawo cikin gari suna zuwa gidanka su shiga suna neman sadaka ba. To duk wanda ya kai wannan matsayin gar abin nan ba za ka ga mu dan shekara 15 ko 20 a gidanka ba, yana cewa Allahu wahidin. To duk wa'annan yara ne wa'anda yake wasu sun sauke Qur'ani, wasu ma za ka ga suna da hadda, za ka ga suna da hadda na wani luna na Qur'ani din ko hadda abin nan izifi 50, wasu sun yi hadda 30, wasu sun yi hadda 20. To wa'annan su ne ake cewa gardi, wasu na nan ciki kuma suna kula da ƙanana. Saboda haka idan ka raye wa'annan gardawan ba abinda za su yi su tura wai cewa ƙanana su je su yi bara. Za ka ga su gardawan dama mafi yawa abinda aka lura tunda su ba su iya zuwa bara, saboda haka dole ƙaramin yaro ya je ya bara, ya je ya kawo musu.
Wani irin haɗin kai kuke samu daga malaman tsangaya wajen wannan aikin naku?
Malaman tsangaya suna da mutane ne waɗanda suke son ci gaba. Duk abinda ka kawo musu wanda suka san na ci gaba ne, wallahi za ka ga suna shirye da su karɓe shi. Amma matsalan da suke samu shine duk lokacin da aka yi yunkuri ko aka ce gwamnati ta yi yunkuri za ta taimaka ko kuma aka samu wasu kungiyoyi za su taimaka musu, sai ka ga abun bai tabbata. Duk yunkurin da ake kullun sai ka ga an ce yau za a yi musu wani abu sai ka ji shiru, gobe za a yi musu wani abu sai ka ji shiru. Amma wallahi in ka ga kungiyoyi kala-kala da malaman da suke da su, sai abun ya baka mamaki. Kuma duk wanda ya kafa kungiya ne dai ya taimaki kanshi, ya taimaki al'umma. To amma ba samun goyon baya, ba samun taimako daga gwamnati. Gwamnati ma tana ganin kokari take, tana ganin za ta iya rushe almajirci. Almajirci kuma ba zai rushe ba, za ka iya rushe bara amma ba za ka iya hana karatun Qur'ani ba. Abinda ko ba za ka iya hana shi ba, dole ka zo ka duba ka ga ya za a yi ka gyara shi don a tafi tare.
Barista Khalil, shin waɗannan irin ayyuka na kungiyoyin na wajen taimakon nan kuna buƙatar kuɗi da kayan aiki, shin ku a aljifanku kuke wannan abun ne ko kuna samun gudunmawa daga wasu kungiyoyi?
To alhamdulillahi muna yi daga aljihunmu, kuma akwai wasu mutane masu kirki waɗanda suke ta tunanin su taimaka wa almajiran nan, suke ganin dama sun fi son su ga ta wani hanya ba wanda za ka je ka ba wani ya sa aljihun shi ba. Sun fi so su ga sun kawo kayan aiki, gudunmo kayan aiki, wani sa'i su kawo gudunmo abinci, wani sa'i su kawo. Akwai waɗanda yanzu teloli da suka ce su yanzu sun shirya idan kuka kawo almajiranku duk waɗanda kuke son ku koyar da su koyon sana'a ɗinki, za mu koyar da su kyauta. Akwai direbobin mota da muka je muka same su, suka ce su sun shirya suna ready duk gardawan da kuke da su almajirai za ku koya musu wannan sana'a ta tukin mota ku kawo musu zami. To haka dai ake tuturawa in Allah ya yarda, kuma muna jin cewa akwai manyan mutane masu mana fatan alheri wanda mun tabbatar za su neme mu, kuma za su ba da taimakon da ya kamata. Har gwamnati ma mun san za ta ba da wani taimako.
Wato na kun karrama ita uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aisha Ciku Babudu, saboda ita ma tana yin irin waɗannan ayyukan. Wato ya nuna za ku ci gaba da irin wannan gano masu irin wannan taimakon ku ci gaba da ku ba su kwarin gwiwa kenan.
Duk wanda muka san yana wannan ko ta hanyar kungiya ko kuma ta hanyar kai kadai gayya, yawa da manya-manyan mutane suna nan, manya-manyan wa'anda in aka faɗa maka sunayen sai kai mamaki, suna bada gudunmuwa su wani sa'i kawai za su bada ne kamar yadda tace muka, wani suna badawa da hannun dama ba su hannun hagu ya sani. Saboda haka za mu ci gaba da zakulo su manya-manyan mutane, kai har shugaban kasa da matan shi da wasu manya-manyan mutane 'yan siyasa wanda mun san abubuwan da suke wa almajirai, suke kuma kokari, suke ganin cewa barace-baracen na a bari. In Allah ya yarda za mu ci gaba da karrama su da fito da su jama'a su gane ga abin da suke taimakawa al'umma. In Allah ya yarda za mu ci gaba da yin wannan abu.
Mun gode barista Kale, sai wani lokaci in mun samu dama don wata zantawar. Yanzu ga sakataren kungiyar Sheikh Muhammad Kabir Bomo da bayanai kan nasarorin da almajirai kan cimma a rayuwa.
Kamar yadda na gaya ba, muna koyar da sana'a ne. Almajiri ya dogara da kansa wajen abin da ya shafi sana'an koyan ɗinkin keke na hannu, wato keke a kafaɗa tela ba rumfa kenan, sannan na kafa taka-taka zuwa na wuta da ake amfani da shi yanzu. Sannan kuma sana'ar noma, kasan yana ɗaya daga cikin abin da aka taso a gada iyaye da kakanni musamman a jihar Arewa, noma da kiwo. Sannan abin da ya shafi faci na tayar mota, wato organizer kenan, shi ma muna koyar da shi domin almajiri ya dogara da kansa. Idan ya zo ya buɗe, za a ɗan samu mutum ɗaya biyu haka wanda suka kawo faci, ɗan samu abu na halal nashi wanda zai biya buƙatun gidan shi, ya ci, ya sha, ya ɗinka sutura, ya zauna, ya addu'a Allah ya ansa. Saboda abu ne da ya amfani da ƙarfinsa. Na Larabawa suna cewa in tafa'atu bi quwwatika litahsili hubayatika, kai amfani da ƙarfinka don ka biya buƙatun kanka. Wannan yana daga ciki. Sannan kuma abin da ya shafi sana'an tuki na bus ko na taxi ko na trailer, dukkan mun ɗauki wannan a matsayin sana'a ne. Kamar akwai wani wanda in ka lura da mamman shata Katsina, ya yi masa waka direba ne. Da muka bincika sai muka tarar da almajiri ne asalinsa. Ka dubi maulanmu almarhum Sheikh Malam Isa Karabi da irin shaharar da yi da arziki. In ka duba almajiri ne, a cikin gidansa yanzu haka akwai gidaje 60 daidai adadin hizifin Alkur'ani. Kowanne wanda yake gidan mahaddacin Alkur'ani ne. Idan daga cikin ƴaƴansa ba wanda ya haddace Alkur'ani shi mai gidan yanzu, to za su bar gidan. Amma in a cikin ƴaƴansa akwai mahaddacin Alkur'ani, za su ci gaba da zama a gidan. Kuma abin da ake bukata kullun rana ka karanta izufi ɗaya. A gidajen nan an karanta izufi ɗaya, an karanta izu 60 na Alkur'ani a rana. A gidan Halifa Malam Isa Karabi an sauka Alkur'ani 60 ta ishi dafa'i da jalabi wa Najeriya. Kuma bayan wannan a masallaci za a zo akwai masu kama na musaffa, kowa aka zo kamun shi zai zo yayi wannan karatun ya tafi saboda Alkur'ani.
Sheikh Muhammad Kabir, wannan aiki da kuke yi tsufaye ne kawai kuke so su shiga ko kuma duk sauran yan goma za su zo?
Ai, da musulmi da krista kowa ya san matsayin tausayi. Mu Alkur'ani yana gaya mana cewa idan ka taimaki mai neman taimako, Allah zai taimake ka ya ninninka maka, har ma gobe kiyama ka ce ina ma da ka ba da abin da yafi haka. Saboda haka musulmi ya san matsayin ihsani, shine Islam iman ihsan. Haka nan krista ma ya san matsayin taimako. Kuma a kristocin akwai masu zuciya, masu tausayi wanda suke taimakawa kuma suna ba mu taimako a yanzu haka, wanda muna fatan duk wanda ya ba da taimakon shi zamu isar da shi ga yadda ake bukata, wa almajirai su samu abin da za su dogara da kansu, da fatan kowa Allah ya saka mai da alkhairi.
Zuwa yanzu almajirai nawa suka amfana daga wannan kungiyar?
Gaskiya kamar yadda na faɗi ma, a ɓangare na mutum 250 a matsayina na sakatare na ƙasa, a matsayin shi babban ma'aji ga shi Malam Yahaya Rafin Guza, akwai kusan mutum 100 a ƙarƙashinsa wanda suka amfana sun kuma yi rijista. Sannan a matsayin shi national coordinator barista, shi ma akwai ta ɓangaren shi wajen kusan mutum 200. Ina ganin idan haɗa lissafin za ka kusan wajen mutum 700 sun fara amfana, wanda kuma an fara ne saboda ran da aka kaddamar din akwai wanda suka bada gudunmuwa, muna sauraron ya shigo. Idan ya shigo kuma za a ƙara numbers din, domin za a kira mutanen da suka rajista masu son tallafi a basu, wanda kuma suke son a koyar da su sana'a. Mu nemo wanda suka iya koyar da wannan sana'a su koyar da su. Idan sun ƙware shikenan sai a yaye su.
Me son shiga wannan tafiyar ko me son amfana da ku?
Na'am.
Ya zai same ku ne?
Zai same mu adireshin makarantar Kaduna State Science Academy da ke nan unguwar Rimi, number 10 Ifinoyi Road, unguwar Rimi, Kaduna. Insha Allah.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na almajirai a cikin shirin Arewa a yau. ku biyo mu wani makon da wani sabon shirin Full da Yardar Allah. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasura da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu.
To gaishe ka Nasiru, yanzu kuma bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kantu.
Saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga Babangida IPP tare da Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Alhaji Muktar Giyawa da Faruku Mahe Karuga daga jihar Sokoto. Suka ce haƙiƙa taron muhawara da ke gudana tsakanin gwamnatin Chadi da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar da na fararen hula. Hakan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske. Muna fatan Allah ya sa taron ba taron shan shayi ba ne, domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shan. Saƙonmu na gaba ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masar. Ya ce idan giwaye biyu suna fada a cikin daji, to ciyayi ne ke shan ɗan karen azaba. Yana da kyau ƙungiyar malamai ta ASU da gwamnatin Najeriya su gaggauta kawo ƙarshen wannan dogon yajin aikin. Saƙon Mahmud Saluhu ƙauren Namoda ya ce mawuyacin halin da sufurin jiragen sama ke ciki a Najeriya, muna iya cewa sakacin gwamnatin tarayya ne. Kasancewar bai kamata gwamnati ta zura ido, kamfanin jiragen na gallazawa matafiya ba. Ya kamata gwamnati ta zauna da su don lalubo hanyoyin magance matsalolin da kamfanoni ke korafi a kansu. Saƙon Angwa Tukur ya ce cika watanni 6 da yakin da Rasha ke yi da Ukraine abin damuwa ne da kaduwa ga al'ummar duniya. Gani irin yadda ake samun hauhawar farashin kayan masarufi irin su alkama. Muna kira ga Majalisar Dinkin Duniya da ta ƙara ƙaimi na ganin an cimma ƙarshen wannan rikicin na Rasha da Ukraine. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ya ce ina kira ga gwamnati da rundunar sojin Najeriya da su riƙa bincike akan halaye da ɗabi'un matasan da ake ɗauka aikin soji. Kasancewar waɗanda suka aikata kisa a kan Sheikh Aisami da dai sauran fararen hula da ganganni ba su da ɗabi'a da halaye masu kyau. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To gaishe ki Zahara, kafin mu ƙarƙare ga Hanifa ta sake dawowa da labarai amma a taƙaice.
A taƙaice, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Laraba cewa 'yan ƙasar Ukraine na yaƙi don tabbatar da makomar ƙasar a daidai lokacin da take bikin ranar samun 'yancin kai watanni 6 tun bayan da Rasha ta mamaye ta. Da yake magana a cikin wani jawabi na bidiyo daga dandalin 'yancin kai na Kyiv, Zelensky ya ce Ukraine za ta yi yaƙi don kare ƙasarta har zuwa ƙarshe, kuma yayin da za a tabbatar da ƙarshen yaƙin da zaman lafiya. Yanzu Ukraine na son nasara, kuma za mu ɗaga hannuwanmu sau ɗaya tak a lokacin da za mu yi murna da nasarar mu a duk faɗin ƙasar Ukraine. Ana sa ran Amurka za ta mayar da martani nan ba da jimawa ba game da kalaman Iran na tsarin ƙudurin farfaɗo da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ta taƙaita shirin nukiliyar Iran a madadin takunkumin da aka ƙaƙaba mata. Bangaren Amurka yana nazarin tsarin da tarayyar Turai ta fitar, wanda ya fito daga tattaunawar watanni da suka gabata. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya ce yayin da bangarorin ke kusa da kulla yarjejeniya fiye da yadda suka kasance makonni biyu da suka gabata, akwai wasu kalubale da ake fuskanta. Kotun tsarin mulkin kasar Thailand ta dakatar da Prime Minister Prayut Chan-o-cha daga kan mukaminsa yayin da take nazarin ko ya kai ƙarshen wa'adinsa na shekaru 8. A ranar Laraba kotun ta kai ga cimma wannan matsaya bayan da jam'iyyun adawa suka gabatar da korafin cewa Prayut, wanda ya karɓi shugabancin ƙasar a shekarar 2014 ta hanyar juyin mulki, ya kammala wa'adinsa a ofis. Za a naɗa Prime Minister riƙon ƙwarya har sai kotu ta yanke hukunci kan shari'ar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci wani shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Halifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta hada shirin kuma da shi kuma injiniyan mu na yanzu Sidrak ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri wassalam.